أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعد الجنة جزاء للطائعين والنار عقابا للمجرمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضى عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من هو على كل شيء قدير. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة وتن القاعدة وتن شادية هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة بوا مدينة شكرا دبو إيار تري هدودة أربعين دبقوي وان يزو دلي دا أشرين دا هدو أواتن هدو أفريل شكرا تدبو بيو دا أشرين دا شدة. الله تبارك وتعالى تكين إيكوان سدير دستا يقدر حدور فسكو كمو وانا بابا مثلا تنجوما دار القرآن dakinan karamar hukumar Gumel jahar Jigawa a tarayyar Nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar Juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a Distati. Abin da zamu tattauna a kansa wasu abubuwa ne guda uku wanda babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu a farkon littafinsa Al-Wabil Sayyib yake cewa su ne unwanin sa'ada, wato su ne tambarin cin nasara da rabautuwa duniya da lahira. Wannan gon guda uku waɗanne ne? Sai ce shine bawa ya zama iza an'ama alaihi, idan Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima shakara ya zama mai godiya. Wa iza tuliya, idan Allah ya jarabe shi kuma da abin da baya so, sabara ya zama mai haƙuri. Wa iza aznaba, idan kuma ya saba ma Allah a matsayinsa na wanda tara yake bai cika goma ba, istaghfara, sai ne niyafiyar Allah tabaraka wa ta'ala. Yace wa inna abwan guda uku sune unwanin sa'ada, sune tambarin cin nasara. Allah ka ciyar da mu nasara, ka rabautar da mu, ka yafe mana kurakuranmu duniya da lahira. To mu fara da na farko, shine idan Allah madaukakin sarki yayi maka ni'ima, ita kuma ni'imar Allah dama ai kullun a cikin ta kake, sannan kuma yawanta yafi karfin lissafi. Kawai sai dai buga misali a ita, saboda yawanta ma ya sa kai kuma kana da mantuwa, ko ta aka yi lissafin sai ka gama da bayan lokaci ka tuno wasu abubuwa da dama da baka sa su a ciki ba. Yasa Allah cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku tarki ƙididdigar ni'imomin Allah ba za ku iya ba. Kawai dai babbar matsalar innal insana la zalumun kafar, dan adam mai zalintar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imomin, amma dai ni'imomin sun fi gaban lissafi. Don za mu ɗauki misali, samar da kai daga babu ni'ima ce, sannan da ya tashi samar da kai sai bai yi ka ba a ajin dabbobi ba kai ka ba shi shawara ba, kawai wayar gari kai kaga ya yi ka cikin mutane. To ya sa ka a cikin mutane, halitta da tafi kowace halitta daraja a wajensa su ne ɗan adam. Ya ce wa laƙad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ya ce haƙiƙa karramna bani adama, mun karrama 'ya'yan adam, kai ɗaya ne daga cikinsu, a cikinsu ya yi ka. Mun ɗauki nauyinsu gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari. Wa razaqnahum min at-tayyibati, mun azurta su da daɗaɗɗen abubuwa na halali. Sai kuma ya sake cewa wa faddalnahum, bayan ya buɗe da karramna bani adama, sai kuma ya ce wa faddalnahum, muka fifita su ala kathirin mimman khalaqna tafdila, abu sa mafi yawan halittun mu fifitawa. To wannan ni'ima ce babba, samar da kai cikin halittu mutane ba tare da shawarar ka ba. Abu na gaba, baka dama ka rayu tsawon rayuwa da Allah ya baka, ni'ima ce babba. Ai, kai wanda ka san shi barinsa ma aka yi, wani ma ba a kai lokacin da za a hura masa rai ba aka yi barin, wani bayan an hura masa rai wani kuma ya an hura masa ran ya kai wata taran da sai fitowa duniya a fitowa duniyar ya bar duniya shi kawai ta zarce yayi wa duniyar radda ya zo nan aka wuce da shi ramin kabari amma kai Allah madaukakin sarki ya baka dama ta ka rayu ta tsawon rayuwa a wannan ni'imar ce sai shi wanda ya ba mu tsawon rayuwa din sai kuma yayi ka musulmi akwai wanda sun riga ka zuwa sun rayu kafin ka zo wasu kuna rayuwa da su in a fagen wani abu ne na daban na rayuwar duniya baka haɗa kanka da su to amma kuma ba musulmai bane sai kuma Allah sai maka gamda katari da musulunci shi kuma bayan waccan darajar ta mutuntaka da Allah ya ce karramna bani adama yace faddalnahu wannan kowane mutum yana da wannan darajar ko ya zama Isa ko ya zama Musa ko ya zama Cikumeka ko ya zama Sunday ko ta zama Blessed ko ta zama Cinyere kawai indai mutum ne yana da wannan karantin na dan adam to amma a wajen rayuwa kuma to ka zama musulmi shine samun bakin zara akwai hadisi sananne a wajen mu na Mu'az bin Jabal Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ne mun sha faɗa shine wanda annabi ya ce ya fi kowa sanin halal da haram Mu'az shine wanda annabi ya ce ya'ti yawmal qiyamati amama al-ulama'i bi ratwatin Mu'az zai zo ranar tashin alkiyama a gaban malamai da tazara ba ma a gaban jahilai ba shi malamai ma da tazara tsakanin su distance ne mai yawa musafa ce tsakanin su da malamai to nan ma abin ya taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ni labarin wani aiki wanda ya dukhilni aljannata zai shigar da ni aljanna wayu ba'idni minan nar kuma ya nesanta ni daga wuta annabi rama yake laqad sa'alta an azim haqiqa Mu'az ka tambaye abin da yake mai girma ne amma sai manzo ya ce wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi sai dai mai sauki ne kuma ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa Allah kai mana gamda katari Allah ka sauƙaƙe mana wannan hanya sai annabi ya zanu masa rukunan musulunci guda biyar sannan ya ce ba zan nuna ma ƙofofin alkhairi ba Mu'az ya ce bala abin da ya kani kenan sai annabi ya ce to as-sawmu jannatu a ƙofofin alkhairi azumi garkuwa ne ya raba ka da sha'awa nan duniya ya raba ka da wuta filin alkiyama domin wani hadisin ya ce da azumi da alkur'ani yi shafi'ani lil abdi yawmal qiyama za su ceci bawa ranar tashin alkiyama azumi yana cewa na hana shi ci na hana shi sha tsawon yini ni zan cece shi alkur'ani yana cewa ba dare ba rana tila tilawa yake ni zan cece shi wanda ya ce masa as-sawmu jannatun azumi garkuwa ne wasadaqatu ita kuwa sadaqa tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara tana shafe kurakuran dan adam kaman yanda ruwa yake kashe wuta shi yasa Bahaushe yake cewa sadaqa maganin musiba dan ba musiba irin zunubi to sadaqa tana shafe kurakurai kamar yanda ruwa yake kashe wuta shi yasa a wani asar da aka kawo Dr. Yusuf al-Qaradawi a littafin sa al-Iman wal Hayat yace lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya ya shimfida kasa kasan an yi budget din duniya din kafin a halicce ta da shekara 50 awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abinda Allah ya halitta al-qalami fa qala lil qalami uktub Allah yace da al-qalami rubutu al-qalami yace ma za aka tubu me zan rubuta Allah ya ce ukutub maqadira kulli shay ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara alqalami ya rubuce a lauhil mahfuz inda Bahaushe yake cewa Allah Allah shine alqalamin da Allah ya rantse maka da shi nun wal qalami wa ma yasirun ya rantse maka da alqalami da abin da alqalamin ya rubuta saboda an yi budget din wato duniya din kafin a halicci duniya da shekara 50 saboda haka shi wato dan adam kawai abinda ake so ya rayu a kai yabi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala. So lokacin da Allah ya shimfida ƙasa sai ƙasar take raurawa sai ta kasa zama, sai Allah ya halicci duwatsu sai ya jefa mata, ana jefa mata duwatsu sai suka rike ƙasa cak. Shine sai mala'iku suka yi mamakin ƙarfin dutse yadda ya rike ƙasa, suka ce ya Allah a cikin halittunka ko akwai abin da ya fi dutse a ƙarfi? Allah ya ce akwai. Ce baƙin ƙarfe yana fasa dutse, suka ce akwai abin da ya fi baƙin ƙarfe ƙarfi? Allah ya ce akwai wuta tana narka ƙarfe, tafi gidan roji. Suka ce akwai abin da ya fi wuta? Allah ya ce ruwa tana kashe wutan. Akwai abin da ya fi ruwa? Allah ya ce iska, ita ke kore hadarin daga jimaren ya zubar da ruwan inda ake so. Sai mala'iku sai suka zubar da makamanta mai, suka ce ya Allah akwai abin da ya fi wa'innan a wajenka? Sai Allah ya ce akwai. Shine ɗan adam lokacin da ya kai matsayin ya yi kyauta ko sadaka da dama hagu ba ta sani ba, to duk ya fi wa'innan a wajen Allah. Lokacin da ka kai ka fitar da wani daga cikin halin da yake ciki amma ba tare da ya san kai ka fitar da shi ba, ka masa maganin matsalarsa ba tare da ya san kai ka masa ba, to duk ka fi wa'innan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne za a nabta sallama da Mu'adh ya tambaye shi abin da zai kai shi aljanna, bayan ya ce zai nuna masa ƙofofin alkhairi ya ce azumi garkuwa ne, sai ya ce sadaka tana shafa kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta, sai kuma ya ce wa salatul rajuli fi jawfil layl, da sallar mutum a duhun dare. Ana ka tashi ƙarshen da iyalanka ma ban san ka tashi ba, shi ne sallar mutum a duhun dare. Abdullahi ibn Salam yake cewa lokacin radda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina a matsayin mai hijira da suka tarbo shi, yace farkon abin da ya fara ji daga bakinsa zuwa kunnuwansa, yace Annabi yana cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, atqimu ta'ama, ku ciyar da abinci, wa abshi salama, ku yada sallama, wa silil arhama, ku sada zumunta, wa sallu bil laili wan nas niyamun, ku yi sallah cikin dare mutane na bacci, tadkhuluna aljannata bisalamin, za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah. Yace wannan abin na fara ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wa sallu bil laili wan nas niyamun, ku yi sallah cikin dare mutane na bacci, tadkhuluna aljannata bisalamin, za ku shiga aljanna da amincin Allah. Ba Annabi ya kara masa yana ba guda uku bayan rukunin musulunci biyar, an samu takwas. Sai Annabi ya ce ba zan nuna maka ra'asul amri ba, da amudihi, da zurwatu sanamihi, kan lamari da tozan bayansa da ginshiƙinsa. Ma'adda ya sake cewa bala ya Rasulullah, wanda yake neman hanyar aljanna, to nan ne mahallin shahid ɗin. Misali ne ce ra'asul amri al-islam, samun bakin zaren a rayuwa, ba wai darajar ɗan adam ba, wanda an ce ma wannan da kai da san da ɗaya kuke mutum ne, shi kai ma mutum ne in a wannan babin ne, amma samun bakin zaren ra'asul amri al-islam shine musulunci. Shi yasa musulmin ma kowa yake cika da imani, a mutu ana yi, a mutu a kai, kana da shari'a amma duk raka'a sai ka ce Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu tafarki mare da shi. Ai talabu sabatin ne, neman tabbatuwa ne akan. Annabi Rama in zai alƙanu sai ce Allahumma hadina fi man hadaita, saboda ra'asul amri al-islam, samun bakin zaren shine musulunci. Annabi Yusuf duk ni'imar da Allah ya masa, amma da ya zo mutuwa ne ya ce wa Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ka gani, yace Allah ka bani mulki, ka sanar da ni, ka sanar da ni fassarar mafarki, kai ne majibancin al'amari na duniya da lahira, duk wannan kamun kafar mai yake zuci to tawaffani musliman, yanzu abin da ya rage min tawaffani musliman, ka karɓi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin. Annabi Ibrahim abul anbiya istani, baban annabawa na biyu, khalilullah, badadin Allah, ka samu ka matsayi khalil, a ce ka samu kulla, ɗan gaban goshi a wajen Allah, duk duniya ba su da na uku, su biyu ne kawai. Shi Annabi Ibrahim da Qur'ani suratul nisa'i ta gaya maka wattakhazallahu ibrahima khalila, Allah ya riƙe Annabi Ibrahim badadi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da yake cewa inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila, Allah ya rike ni badadi kamar da rike annabi ibrahim badadi, su biyu ne ba su da na uku. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani game da annabi ibrahim, wa laqad istafainahu fid dunya, hakika mun zaba annabi ibrahim a wannan rayuwar ta duniya, kuma zaɓin sa ba iya duniya bane, wa innahu fil akhirati lamina salihin, a ranar lahira in kana neman annabi ibrahim tafi ajin salihan bayi, yana cikin salihai, kafin ka ce din me bashi wannan darajar zaɓi duniya zaɓi lahira, sai Allah ya ce me iz qala lahu rabbuhu aslim, lokacin da ubangiji sai ya ce ka musulunta ka miƙa wuya, qala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin, kaga musulunci ne gadan masa wannan darajar. Allah ce wa sabiha ibrahimu banihi wa yaquba, da annabi ibrahim da annabi yaquba duk sun yi wa ayayensu wasiya da wannan musulunci. Annabi ibrahim sai ya ku ayana inna allaha hastafa lakum ad-dina wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai. To bayan ni'ima ta biyu da muka ce tsawon rayuwa, to kuma ni'ima ta uku shine kuma musulunci da Allah yake a masu tsawon rayuwar, kuma shi yake cikin musulmai, ba wanda rayuwar za a bi su bashin da ba za su biya ba a filin alkiyama don ba su yi abin da ya kasa rayuwar ba, to kai sai Allah ya yi ka cikin musulmai. Kaji kuma yanzu annabi ya gaya mu'azu ra'asul amri al-islam, to shi kenan yanzu tunda an gama ma goma ta arziki, dama muna tattauna ne akan yaba kyauta tukwici, abubuwa guda uku da Ibn al-Qayyim ya ce su ne madarus sa'ada ko unwanus sa'ada, su ne tambarin cin nasara. Muka ce ya ce in Allah ya maka ni'ima ka gode, in Allah ya jarabe ka ka yi haƙuri, in Allah maɗaukakin sarki ya ka saba masa ka nemi yafiyarsa ka yi istighfari, wannan su ne wato tushen cin nasara. Yanzu ko iya nan ka tsaya, Allah ya samar da kai ba a cikin dabbobi ba, mutane wasu ana haihuwarsu a mace, wasu ana ɓarinsu, wasu suna mutuwa suna jarirai, kai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan dama ta tsawon rayuwa, to wata godiya kake yi a tsawon rayuwar. Wasu sun rayu kafirai sun mutu kafirai, kai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka tashi musulmi a cikin musulmai, to kai kuma wata godiya kake wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan fa dama mun ce ni'imomi sun fi gaban lissafi, kawai na misali muka ɗauka muka buga misali da su, amma ka koma ya shimfiɗa ma a ƙasa kafin ka zo, ya ɗaga maka sama, ya sakan maka iska oxygen inda kake shaƙa, yana saukan maka ruwa, yana fitan maka tsirrai, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kawai dole ka fara lissafin maka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, to shine abu na farko da Allah yake bukata a wajenka shine godiya, yaba kyauta tukwici. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabinsa inna a atsaina kalkausar, lalle a atsaina kalkausar, mu ne muka baka alkausar. Alkausar suka ce daga kasir ne abubuwa masu yawa, amma kaza amma kaza amma kaza, wasu suka ce wani ruwa ne ake ce masa ruwan alkausara, duk wanda ya sha shi a filin alkiyama shi da ishirwa sun yi bankwana sun yi sallama, wasu suka ce daga abubuwa masu yawa ne irin wa'innan ni'imomin amma kaza amma kaza. Annabi maka suka cutar da shi, suka fitar da shi, suka kore shi, ya fita daga cikinta ba don baya son ta ba, asalin garinka kamar yanzu da ba kowa ba a ce ka bar gumal, ba a son garinka kawai ka tafi ka bar gumal, duk inda ka je za ka yi rayuwa ta maka kunci. Amma annabin rahama ya fita daga maka ya kalle ta ya ce wallahi na fita daga cikinki ba don ba na son ki ba, walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu, ba dan mutananki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba, suka fitar da shi hijira dole kura da hali. Ya tafi Madina a shekara ta 6 ya dawo za su yi umara, ya sauka a bayan garin Madina a Makka, yace aje a gaya musu kawai ziyarar ɗakin Allah za su yi gosi, suka ce a zo a gaya masa da cin kafin ya taso, da ya gaya musu ba sai da ya zo bayan gari zai sanar da su, haka ma bai gurinta ba, sai dai su zo a yi yarjejeniya ya koma baɗi sun san da zuwansa, amma wani taso wadda ba santa ba, shi ne aka yi sulhul hudaybiya bisa ƙa'idoji na zalunci daga cikin sulhu, cewa to daga yanzu nan duk wanda ya hijira ya je Madina kar ka karɓe shi, muna da sulhu da kai. kuma duk wanda ya baro Madina daga cikin mutanen ka in yaro za mu rike shi kaji fa irin wannan akai aka rubuta yarjejeniyar ya koma sabarin sa ya bata ne da yake ku yi aski ne abin yanka yanka anan mu koma sun ki tashi annabi ya tashi wajen matarsa Ummu Salama yana cewa ina jiwa musulmai tsoro na ba su umarni sun ki tace me ya faru na ce sai aski daga nan zamu juya sun ki Ummu Salama tace ayya rabu da ba su umarni kai fara sai rabu da su ya fito ne mai aski ai ka ce kafin kuma a gama masa nasu sun gama nasu yanzu kaga anan wace ce tace ci mutane kuma annabi ta yana jiwa musulmai tsoro ba san me zai biyo baya ba amma Ummu Salama ce ta kawo idea tace abin da rabu da su fara kai je kai ka fara kai kuma an taba ka kace duma ta ba su da hankali ko ka gane wannan karatun da kake yi a kowace dai da level dinta saboda haka abin da nake so in kai mu to wannan makar da aka ta gagare shi Allah subhanahu wataala sai da sai gashi an yi fatahu makka radda za a yi fatahu makka a buɗe makka annabi yake ba su mafaka wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga gidan Sayyidina ya tsira wanda ya shiga ƙaryar Ka'aba ya tsira amma dai makka annabi ya ba makka alƙawarin Allah ya zo ja'a nasrullahi wal fatah nasarar Allah ta zo fatahu makka ya zo wasu suke ganin a'a duk shekara 13 da muka yi muna rigima da shi a makka yanzu aka zo wajen shekara wajen 10-9 amma kawai hakanan shikenan yanzu yafi karfin mu zai zo ya shiga suke ganin kai to gaskiya yanzu ma sai sun turza sai an yi motsi yafi laɓewa sai suka yi guruf na wanda za su hana suka ɗaura ɗamarar hanawa to da ke lokaci ya yi kawai sai ga su gaba ɗaya an zo da su a matsayin birsunan yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama makkan ya shiga headquarter ita ce Ka'aba ya je ya shiga cikin Ka'aba gumakan da suka tara wa Ka'aba 360 da wani abu ya sa sandarsa yana ture su yana cewa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa ya fito ya zauna aka kawo su wannan masu kokarin su hana annabi ya kalle su ya ce ma tuzannuna anni fa'ilun bikum yanzu ne kuke zaton zan muku sai kuma aka faɗi babu nauyi aka ce akhul karim wa ibn akhil karim khaira dan uwa mai karanci dan uwa mai karanci alkhairi yanzu ne kace yare na hankali ko shekara 13 kuna cutar da shi sai wanda ku zo hannun ku ce akhul karim dan uwa mai karanci to amma abin da suka faɗa gaskiya ne waye kai ya shi kyawun hali wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya ce mai shiri ne ya ce saburin liman aza ra'ufun liman jafa ya ce mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sallallahu alaihi wasallam alaka suka ce khaira alkhairi za ka yi mana sai ce izahabu fa antum mutlaqa ku tafi kuna intatu ba abinda za a yi muku ka gani to in nake so in kai ka irin wa'annan ni'imomin da sai Allah ce ina dana kalkausar to mune muka maka wa'annan abubuwan masu yawa to ya ba kyauta ta kuyi kai kuma me za ka yi fasalli li rabbika wanhar kai sallah don gode ma ubangijinka ai ba sallah azhar da la'asar ake nufi ba me ake nufi qiyamul layl shi qiyamul layl haƙin sa wajibi ce Allah ya ce masa qumul layla illa nisfahu aw inqus minhu qalila haka fasalli li rabbika kai sallah don gode ma ubangijinka wanhar kai yanka don gode ma ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kasirul salati mai yawan yin sallah ne qiyamul layl ake nufi sai da kai kafafunsa na kumbura Aisha radiyallahu ta'ala anha ma ta sace ya rasulullah an fa gafarta ma kai sai tafiya dinka fa yana hannunka aljannan ma ba wanda zai shiga sai ka shiga kana wahal da kanka ya dafa ta yace yar gidan dan abiku hafata afala akunu abdan shakura madan da ba wa mai yawan godiya ba to Allah ne yace fa salli da rabbika kai sallah don gode ma ubangijinka kai yanka annabi daga ya samu abin da ya samu sai sai dabba ya yanka kai ko an kaga ana kiki da kai sai layya ta zo ita ma ta layyar kana ta ce ba ta ce wa fadin ba fa dan ba shi da kudin ba shi bai san ma mai muhimmancin yanka ba to daga yau kaji in duk sati kana da hali kai yanka Allah ta annabi ya gode masa fa salli li rabbika wanhar kuma ya tabbata a hadisi annabi kasirin salati wa kasirin nahar mai yawan yin sallah ne mai yawan yin yanka ne dan gode ma Allah saboda haka idan Allah ya maka ni'ima yana buƙatar godiya. Manyan rukunan godiya suka ce guda uku ne. Ka yadda da ni'imar, kar ka ɓoye ni'imar, sai a iya cin hatsi ne in ta dukiya ce. Ko wata iri ce, ko ta ilimi ce, ko ta lafiya ce, lafiya uwar jiki. Wani yana can ya tara tiriliyan taɓa sama, sai an kwantar sai an tayar. In zai ba da wannan duk abin da ya mallaka ba nasa ba har da na 'yan uwansa, a ba shi rabin lafiyarka. Kai kwatan lafiyarka ma da za a yi farin ciki za a yi haka. Amma Allah ne mai yi, kai yawa shi bai masa ba, kai ya ba shi bai ba shi ba. Amma kuma kana nan kana ta zage-zage kai ne ba ka da komai. Da kana ziyarar asibiti da ka san Allah ya maka ni'ima. Sai da kake yawan ziyarar asibiti. Da kana ziyarar makabarta da ka gyara aikinka. Annabi ya ce ala wa inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Yace ku saurara, da na hana ku ziyarar makabarta, amma yanzu kuke kaiwa makabarta ziyara dan za ta tuna muku da lahira. Kaje ka tadda mutane a kwankwance, wani dan toran giwa ne, masgaye ne, takawa ne, yanzu yana kasa inda yake takawa. Wani in ya taho da jiniya, so ake kowa ya wuce shi, kai in matsalarka ta kai ɗaya ta fito kai zuwa kasuwa ko zuwa wani gari, shi tasa ta al'umma ce gaba ɗaya, ka ba da hanya aikin al'umma yake ba naka ba, shi ne ma'anar aika kawai wani injiniyar ka kauce. Yana tsaye yau cak a guri ɗaya, nan ruwa, nan zafi, nan rana, to ka je makabarta ka ga irin wannan. Ai shi ne wani mai hikima ya ce ataitul qubura fanadaituha, idan na je makabartin na kira su. Nace ainal mu'azzam wal muhtaqar, ina su excellency, ina su honorable, ina su alaji, ina su toran giwa. Ainal mu'azzam wal muhtaqar, yace tabanu jami'an fama mukhbirin, yace dukkanin su sun bu kasa, ba mu iya bani labarin wane ne wane kuma yanzu a an zama ɗaya kowa yana karkashin kasa. Tabanu jami'an fama mukhbirin, yace wa matu jami'an wa matal khabar, yace duk da nan sun mutu nan labarin wani wani kuma yanzu anan kuke, amma su san da ɗaya ne matar kabar, wannan labarin ya wuce. Ka gani ko shi yasa Mala Ali na Mange yace tunda dai muka san akwai ta, ba mu shakkar afkuwarta, sai mu daina faɗin halinta, ƴan uwa mu yi tattalinta, tun rai bai kai ga tawwafa ba. Yace tattalinta kiyaye haddi, zuciya ta yi ijtihadi, bai da ɓoye a bar fasadi, har a kai ga biyan maradi, ba sai an san ka lafiya ba. Ci wannan shi ne kawai tun da ka san akwai ta. Karka yi wasa. A wani gurin ya ce karka ba mutuwa aminci. Karka ba mutuwa aminci. Ya ce don wada ko wadin talauci, don kana da wadata. Yanzu na za ka sha mamaki ka ji ana cewa kaza ma nasa ne, kaza ma nasa ne. Amma fa shi ya tafi yanzu maga da ake lissafawa. Wadatar taka. Ya ce to karka ba mutuwa aminci don wada. Yace ko kuma wadin talauci, dan kai baka da komai, ka manta da mutuwa, kake ta sako, a hakan za ta zo ta mai da kai zero. Yace ta hada mu waɗansu kunci, ba su tauna abin da suka haɗiye ba. Ana alaji ai mutum ba ci ba sha, daure ki sha hajiya, kun aika a likitan ne kun masa waya, an sa ya dawo. Saboda cin ya ƙare kai abin da ake jira ajali. Shi ta haɗa ma waɗansu ƙunci, ba su tauna abin da suka haɗiye ba. Ta saboda haka wannan yake nuna maka in Allah maɗaukakin sarki ya baka dama to ka gode masa. To rukunin farko na gode ma Allah shine kama yadda da ni'imar, kar ka ɓoye ni'imar. Rukuni na biyu ka jingina ni'imar ilal mun'imi, zuwa wanda ya maka, kar ka ɗauka wayanka ne. Wani yana da ilimi sai ke raina kowa. Allah ya ilai ba ta ganewa, kai ma Allah ne ya taimake kake ganewa. Mala yazo wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.